بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوا الله قوديا مدوك كن سركي وان دا ايكون سا دا سروت سا يبام ايكون زوا وان الرانا تاشرن دا شدا قوتا رمضان شكرا تدبو ديا دا داري حدود أربعين وان دي داشي دا ina jin ɗaya ne ga wata ko kuma 31 ga watan 5 shekara ta 2019 a lissafin Turawa. Za mu kammala darasinmu da muka fara magana a kai wato irin yanda aljani yake shiga jikin mace ko namiji da irin sifofi da alamomi ga wanda yake kamuwa da ciwon aljani. Ba dan komai ba, saboda da yawa ana samun matsaloli, mutane ciwuka su dame su, su rasa me yake damun su, su ta kashe kuɗi, suna zuwa wajen likitoci alhali kuma ba ciwon likita bane. Daga cikin alamomi da malamai suka faɗa, wato wanda yake kamuwa ko yake da larurar aljani ko mace ko namiji, wani lokacin idan mutum yana kwance a gida a ɗakin sa, zai rinka jin numfashi kamar ga wani a kwance a gefe da shi. Ki duba gefen ki dama da hagun, sai ki ga ba kowa, amma sai ki rinka jin motsi a ɗakin. Wani lokacin mutum zai rinka jin ana ƙwalla masa kira, ana kiransa, amma sai ya rasa waye yake kiransa. Wani lokacin mutum zai ji tsakar dare sai ya ji kamar ana hira ko ana gada ko kuma ana sukuwa, kamar dawaki suna sukuwa, ko ya rinka jin kukan doki ko kukan wani abu haka. Duka wannan alama ne na cewa akwai aljanu a kusa da shi ko kuma sun shafe shi. Mutum yakan kwanta bacci sai a ji yana tattauna kamar yana cin cingam, shi kadai sai a ji kap 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 yana tattauna, to shi ma alamar akwai aljanu, shedanu ne a tattare da shi. Yawan bacci, mutumin da zaka yana da yawan bacci ko kiga tana da yawan bacci, bini-bini ta kwanta bacci, ana hira da ita ana magana, sai kiga ta rikide da bacci. Hatta wasu yan ayyuka na yau da gobe da ya kamata a ce ta yi ko ya yi, ba sa iya, ba za ta iya yi ba saboda wannan bacci din. To kamar yadda na gaya muku, malamai na ruqiyya suna faɗa cewa shedanu kuma aljanu sukan yi amfani da mace da wannan baccin, sai su zo suna yin lalata da ita, ta sani ko ba ta sani. Sannan daga cikin alamomi akwai wato mutum sai a ga yana ƙin magana, adamu at-tahadduthu ma'al jinsi al-akhar, kin kula maza ko kin kula mata. Kaga mutum yayi shiru kamar an yi masa mutuwa, me ya same ki? Ba abin da ya same ta, ba ta son yin magana. Idan namiji ne wanda ya kamu da wannan musifar, ya hadu da wannan jinnul ashiq, to sai ku ga kwata-kwata baya son yin magana, musamman ma magana ta shafi aure. Yayi shekaru bai aure ba, amma da an zo ana masa magana aure, sai ga ya tashi ya bar wurin. Ko kuma tayi shekaru bata yi aure ba, da an zo ana mata magana, sai ku ga ta tashi ta bar wurin. Za a iya fada ma da ita, za a iya wato batawa da ita, saboda kawai an ce mata tayi aure. To wannan shi ma alamu ne na cewa wannan mata ko wannan yarinyar fa tana fa da wannan larurar ta ciwon kamuwa da wannan aljanu. Sannan duk lokacin da mace ta kwanta, da daddare sai take yawan yin mafarkin tayi aure, tana yawan yin mafarkin tayi aure. Wani lokacin zaki ga matar aure ce amma sai kiga tana yawan mafarkin tayi aure, ko kuma shi din namijin aure ne sai rinka yawan mafarkin gashi nan an yi asaban aure. To akwai aljani a tattare da shi jinnul ashiq ko ashiqa, wanda su ne suke kawo masa wannan hirar ko wannan labarin da wannan alamu na cewa wato yayi aure, musamman yarinya budurwa wanda ba ta yi aure ba, bini bini sai kiga tana maganan tayi auren amma kuma ba ta yi auren ba. To wannan duniyar mafarki ce kawai, amma ba wai haka bane ba. Abu na gaba, akwai son kadaitaka. Duk matar da kuka ga ba ta son ta shiga cikin mutane, ko yarinyar da ba ta son shiga cikin mutane, sai dai ta je ta zauna ita kadai. Tana son al-uzlatu wal-intiwa wal-bu'du anin-nas, ta nisanci mutane, ko kuma shi ma duk inda ake baya so ya zauna da cikin mutane. To wannan alama cewa akwai ciwon aljani, akwai iska a tattare da shi. Kuma koda ku ana ganin a ido lafiyar sakalau. Sannan akwai son zama a banɗaki. Duk lokacin da aka ga mutum in shiga banɗaki sai ya dade a ciki, baya so ya fito. To shi ma alamar yana da aljanu a tattare da shi. Keɓanta a banɗaki, ko namiji ko mace. Kwanan nan wata uwa take gaya min yarinya ce budurwa, amma wallahi in ta shiga banɗaki sai ta yi awa uku a banɗaki. Me kike yi? Allahu alamu. Tana son banɗaki. So wannan alama ne na cewa ai maza a neman mata magani, akwai iskoki, akwai shedanu a tattare da ita. Waɗannan kaɗan ne daga cikin wato alamomin da ake iya gane akwai aljani a jikin mutum. Wani lokacin aljani yakan iya bayyana da sifa irin ta mutane, wannan kuma wani abu ne wanda ya tabbata yana faruwa. Ana iya ganin aljani ya bayyana a sifar mutane. Qur'ani ma ya faɗa, ya ce wa iz zayyana lahumu shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi, a cikin suratul anfal. Abdullahi ibn Abbas ya ce ja'a iblis yawma badrin fi jundin minash shayatin, iblis shaydan a ranar yakin badar ya zo a cikin runduna na shaydanu, ma'ahurayatu shaydan fa ya zo a cikin runduna sojoji shaydanu, yana rike da tuta a kamar wani sahabi da ake ce da shi Suraqa ibn Malik. Faqala ash-shaytanu lil mushrikina, shaydan afwan ahotan a kamar wani mutum da ake ce da shi Suraqa ibn Malik, sai shaydan yake cewa la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum, yaje wajen mushrikai wajen kafirai yace to fa yau ba wanda zai rinjaye akan ku, ba wani mutumin da zai rinjaye akan ku, babu shi, kuma ni din nan mai taimakon ku ne. Amma da yaga Jibrilu ya taho yaga mala'iku, ai sai ruga da gudu shi shedan din, sai yace inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah, kai ni fa ina ganin abin da ba ku gani, kuma ni ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. So wannan yana iya yiwuwa, za a iya shedan yakan iya bayyana a sifar mutum. Aljani sai ki ga mace take tariki dai tana sambatu, tana surutai, tana faɗin wasu maganganu wanda kamar ba ita bane, wani abu na rashin hankali, wani abu na wani wauta, ko kuma ta rinka wani yare. Abun mamaki fa, bata iya turanci ba amma sai ta ji tana ta kora turanci. Abun mamaki bata iya ainihin yarbanci ba sai a ji bafulatana tana ta yarbanci. Ashe aljanin da yake jikinta ba yarabe ne kenan. So duka wannan nan iyayena mata ya kamata ku gane. Na yi muku bayani jiya, aljinnul ashiq, aljani ashiq, ku riƙe sunansa, yana daga cikin aljanin da ya fi kowanne haɗari ya shiga jikin mutum. mafi hadarin aljani da zai shiga jikin mutum, kuma yana da wahalan sha'ani fitarsa sai dai in Allah ya so, saboda ya tamassaku bil badani tamassukan ajiban, yana kama jikin dan adam, wato kamawa mai ban mamaki kwarai da gaske. Kuma galiban jinni ashiki baya fita daga jikin mutum sai an yi masa karatu, an kone shi, dan ayoyin Qur'ani da ake karantawa aljanu yana kona su ai, baya iya fita sai dai bil ihraq, ko kuma da ƙarfi, ƙarfin addu'a da roƙon Allah. To abinda ake so mara lafiya a rinka karanta masa, ko wacce ta kamu da wannan aljani ya aure ta, ta rinka ganin namijin dare, ko shi ma aljana ta aure shi ya rinka ganin namijin dare, macen dare. Akwai wani mutum da na san shi, wallahi yanzu ya haura shekara 40 yana neman 50, amma wai saurayi ne a haka, da an zo ana masa magana aure to sai ya gudu. Wata ran na kira shi nake cewa wai kai wane, kai kan ba za ka yi aure ba? Yace malam kenan, malam kenan, lokaci ne, lokaci ne. Nace me yasa ba za ka yi ba? Wallahi cewa ne yazo za mu taimaka masa, zai a yi mai aure, ka nemo duk yarinya da kake so za a taimake ka, a baka sadaki, a maka kayan aure, ka je kai aure, ka zauna da iyalin ka, rufe asiri. Ai tunda na masa wannan magana, da yana zuwa ma yana gaishe ni kawai sai dai na zuwa, da mun haɗu da shi sai kauce. Daga baya cikin bincike a hankali na ɗan jawo shi, nake hira da shi sai na fahimci akwai wata mata ce aljana da ta aure shi, so yana zuwa ya samu biyan bukatarsa da ita, gaba ɗaya bai da sha'awar mace, kuma an sa masa kin aure a cikin zuciyarsa. To a cikin ƴaƴanku mata ma akwai waɗannan, zaki ga yarinya ta girma, ta girma, ta kai wani munzali, auren ya gagara, ko duk wanda ya zo ta kore shi, ko shi ya kori kansa, ko kuma ba ta son magana aure. Idan an zo magana aure to za ta bar gari. Na gaya muku akwai yarinya da ta zo, iyayenta suka kama ita, yarinya budurwa masha Allah, ta yi digiri har ta yi master digiri, ga aiki tana yi da rufin asiri, amma aure ya gagara. Duk wanda ya zo sai ta sallame shi, ana magana ta ce ita fa a daina mata magana auren nan, ba ta so, wallahi hankalinta tashi yake an mata magana aure. To wannan duk alamu ne na wannan shedani da yake zama musamman a jikin mata. Ana so a yawanta karanta suratul baqara gaba ɗayanta, haka da suratu yusuf, haka da suratul nur. Idan an zo maganar baqara a karance ta duka. Annabi ya ce duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya zama a cikin gidan. Haka idan an zo suratu yusuf, ana so a karanta ayoyin nan da ake magana akan lokacin da matar sarkin nan ta nemi annabi yusuf. Sannan idan wato in an zo suratul nur, akwai ayoyi da suke magana akan azaba, so wannan ana karantawa ne suna tsoratar da aljani, suna mai azaba. Ana son a rinka karanta suratul rahman, ar-rahmanu allama al-qur'an, da duk wasu ayoyi da suke magana akan azaba a cikin alqur'ani, da duk wasu ayoyin da suke magana akan mahabba a cikin alqur'ani. Ana so a rinka karanta addu'o'i wanda annabi ya karantar, zikiran safi, duk wanda yake da ciwon aljani to shi kan fa lalle zikiri ya zama masa dole dole. Kai wanda bai da ma ciwon ma ai dole ya zikiri, amma wanda yake da aljani kar ya yadda ya zauna baya yin addu'a. Idan zai fita gida lalle sai ya yi addu'a, idan zai dawo gida lalle sai ya yi addu'a. Kada mutum ya yadda baya addu'a, za ku sha wahala kwarai da gaske, za a ɗebi shekaru masu yawan gaske, wallahi ba a samu waraka ba in dai ba a yin addu'a. Babban zaman lafiya mai ciwon aljani shine yin addu'a. To Allah kiyaye mu, Allah gyara mana. Ana amfani da turaren miski, duk wanda yake da matsala ta shedanu, turaren miski kar ya rinka rabuwa da shi, saboda turaren miski yana da tasiri wajen koran aljani, aljinnul ashiq. ana so a rinka shafa turaren miski a jiki saboda ba sa son turare na miski. Idan sun ji hankalin su tashi yake yi kuma ba sa iya zama a jikin wato mutum. Yaya ake amfani da turaren miski? Musamman idan mace ce wanda aljani ya aure ta, to za ta samu turaren miskin ta mai kyau, ko ja ko fari, ko mai kauri ko mai ruwa-ruwa original, sai ta rinka shafe gabanta da dubaranta saboda aljanin saduwa yake da ita. Yawanci ba sa faɗa matan, amma shi ne hakikanin abin da yake faruwa. Za ki ga mace mata aure ne amma bata damu da mijinta ba, saboda akwai namijin dare da yake damunta, yana ɗauke mata kewa, yana biya mata buƙatarta. To ana so a rinka shafawa a dubura, a rinka shafawa a gaba saboda wannan ƙanshin turaren zai kori shedan din. Kuma a rinka shafawa tufafi, kayanki na sawa ki rinka shafa wannan turare na miski din. Sannan ana so a shafa a wurare kamar haka: dukkan farce, gaban farcen mutum, yatsu na hannu da na ƙafa a shashafa, kan hanci, ƙofar hanci a shafa, ƙofar kunne a shafa miski, kan gira a shafa miski, gefe-gefen baki leɓe a rinka shafa miskin. Mace in mace ce, mamanta kan mamanta ta rinka shafa miskin. Idan namiji ne, ya rinka shafawa a kirjinsa, sannan kuma cikin cibiya ma a rinka shafawa, dubura gaba da baya da waɗannan wurare da na faɗa. Haka ake so a ainihin wato a rinka shafawa. Sannan daga cikin abin da ke magance wannan aljani musamman ga mata, satrul aura, rufe al'aura. Lalle ki daina zama a gida ba ki da ɗan kwali, kin yi kwalliya, kin gyara gashi, kin yi gyaran gashi, kin buɗe gashi, kina ta zirga-zirga a tsakar gida, babu ɗan kwali. Kamar yadda namiji yake kallon mace yayin sha'awa, to haka shi ma aljini yakan ganke shi da waɗanda suke zama daga su sai ɗan fanti, ko kuma masu zama a gida daga su sai zani iya kirji. Kina mace kina zama iya kirji, ko yarinya budurwa tana zama iya kirji da zani a gida, wannan akwai hadari kwarai da gaske. Kuma na gaya muku a rinka ambaton Allah in za a sa kaya, in za a cire kaya. Ya zo a cikin hadisi, satru ma baina a'yunil jinni wa auratil bani adama, abinda yake sutura, yake shiga tsakanin aljanu da kuma al'auran bani adam, shine idan mutum zai cire kayansa yace bismillahil ladzi la ilaha illa huwa. Kana faɗa aljani zai kauce, in ji kace bismillah to bai zai ganka ba balle ta ma shiga jikinka. Amma wanda yake cire riga bai ambaci Allah ba, kamar yadda mutum yake cin abinci bai ambaci Allah ba, to suna ci ne tare da shedan. Wannan alƙawari ne, duk wanda yazo cin abinci bai yi bismillah ba, to da shedan yake cin abinci, abincin bai zai yi albarka ba, sannan kuma zai iya gamuwa da cututtuka ma a ciki, saboda shedan din yakan iya zuwa ya sa maka cuta a ciki. Ya kamata iyaye su ainihin wato kiyaye. Nau'i na aljinnun suna da yawa. Yanzu wannan iya bayanin aljinnul ashiq kenan. Akwai aljinnul ghawwas, wani aljini ne aljinnul ghawwas. Shi kuma wannan aljinin wato yakan shiga jikin mutum shi ma ya zauna daram daƙam. Malamai sun ce da yawa daga cikin irin wannan aljinnul ghawwas nau'i ne na aljanu, kuma musulmi su ne irin aljanun da Allah ya hore wa annabi Suleiman ɗan Dawuda. Wa shayatina kulla menene Allah yake cewa, Allah da ya ambaci irin wannan aljan ɗin a cikin Alƙur'ani, ghawwas, da yake magana akan kisar Suleiman. Da yawa cikin musulmi ne. Shi aljani ne wanda yake yana da mugunta kwarai da gaske a wasu lokuta. Aljani ne wanda ya fi zama a ruwa, kamar a koguna ko kuma wani kududdufi haka, ko wani tafki, duk wani ruwa dai haka. to suna zama aljinnal gawa suna zama a wannan sune suke makotan makotakan kogi gidajen su a wajen koguna suke yin su aljinnal gawa akwai dalilai da yake sa yake shiga jikin mutum na farko wanda yake da kamar yara yana shiga jikin yara kware da gaske yaro da ake barin sa bai da riga yana zuwa bakin ruwa bai da riga aljinnul gawwas yana shiga jikin sa ko kuma shiga a shiga ruwa ana yin wanka ko kogi ko wanka a kwari irin yara masu zuwa suna wanka a kwari ko manya mutum yaje kwabe zigidir saboda yana ga daren a kwari ne yaje yana wanka to wannan aljini aljinnul gawwas yana iya shiga jikin sa dan suna nan da yawa a kwari suna nan da yawa a koguna sannan lokacin da mutum yake cikin bandaki yake kara yake daga sauti ko yake magana ko yake surutu yake hayaniya to shi ma wannan aljinnul gawwas yana iya shiga jikin sa an ce ko yaro ne ko wanka ake masa yana yin kara da yawa a bandaki ihun yaro kara da yawa ana masa wanka musamman a lokacin da yake bandaki to aljinni yana iya shiga jikin sa dabi'a da mutane suke yi wani ya hau gadan bayan wani a ruwa ana wasa ana swimming sai irin wani ya hau gadan bayan wani ko wani ya je ya rungumi wani to shi ma ta nan aljani shi ma sai ya zo ya rungumi wannan din sai ya hau jikinsa sai ya kama shi tsunduma cikin ruwa ba tare da riga da wando ba yanzu ana zuwa kamar kogi ko ajin shakatawa gidan jin daɗi kudin sai mutum wato inda yake ana amfani da ruwa irin swimming pools din nan ko a hotels ko wani abu mutum tsundum ya je ya fada cikin ruwa babu sutura a jikinsa to wannan shi ma sababi ne alamar aljani ya kama mutum za ga yana son yin wanka saboda na gaya muku aljanu ne suke da alaka da ruwa duk wanda aka ga yana son yin wanka da ya wuce ka'ida bini-bini ya watsa ruwa bini-bini ya watsa ruwa to kar ku dauka tsaban tsafta ne ba mamaki yana da tasirin wannan shedanin a tattare da shi kuma abun mamaki ko da lokacin sanyi ne lokacin tsananin sanyi sai ga mutum yana ta shiga bandaki yana yin wanka sai ya bar aikin sa da yake yi na larura ko ta bar aikin ta da take na larura sai ta je tana yin wanka fi ayyamil bard alqaris ko mutum ya rinka watsawa kansa ruwa ko kaga mace tana watsawa hijabin ta ruwa kullun dai mutum yana son ruwa 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 da sauransu da kuma sha'awar zuwa aje kwari ko kogi aje ayi wanka ko swimming pool ko mutum ya rinka so yana zama a bakin titi duk wani alamun yana da wannan aljanin ne kawai shi dai je ya zauna a titi shi kadai to ba mamaki wannan aljanin ya rungume shi to shi ma dai ana karanta wadannan surori da na gaya muku sannan da addu'o'in nan da na gaya muku akwai aljinnu tayyar shi kuma wannan aljanin shi sunansa aljinnu tayyar ya tabbata cewa kamar da Imam Suyuti yake faɗa akwai aljanu ne an tambayi Imam Dahak shin wai akwai aljanu masu tashi sama yace kwarai kuwa lalle aljanu suna da fuka-fukai ya tsiruna ila sama'i suna yin tashi suna tashi su sama yanda kaga tsuntsu zai tashi ya luluka aljani sai ya luluka ya tafi wajen hadirin Allah ya ba su wannan damar wannan haka aka rawaito shi wato a hadisi Imam Bukhari da Muslim sun fada hadisi na Aisha take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam tace bokaye suna zuwa su ba wa mutane labari idan sun fada kuma sai a samu maganar gaskiya ne wani lokacin manzo Allah yace eh haka ne tilka kalimatul haqqi yahfazuha aljin wannan kalma ce ta gaskiya da aljani yake iya haddace ta idan sun tashi sun yi sama sun jiyo labarin a wajen mala'iku suna hira suna zance sun ce ai Allah ya ce ai kaza ai kaza sai aljani ya rike wannan sai ya zo yana fada yace to wannan shine shi yasa Allah ya fada wata ayat la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janibin duhura wa lahum adabun wasib aljani yana tashi sama kamar yadda nayi bayani kuma yazo a cikin aya Allah ce inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hibzan min kulli shaytanin maridin, mun yi wa sama kwalliya da taurari, sama an mata kwalliya da taurari, daga cikin aikin taurarin nan suna kiyaye saman daga dukkan wani shaydan maridi mai taurin kai. To Iblis shi ma marid ne, mai taurin kai ne, kenan ashe suna iya tashi sama su je wato su yi kokari su hau sama. To shi yasa Allah yayi waɗannan taurari don su ba da kariya, su yi al'ado wa sama kuma su ba ta kariya. Shi kuma aljinnu tayyar, malamai suka ce galiban bai fiye zama wato baya zama daiman daimin a jikin mutum, saboda shi tashi sama yake, lokaci lokaci yake zuwa jikin mutum. Idan ya zo ne sai ki ga mutum ya kama abin da yake na alamar rashin hankali, kuma yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. In ya shiga jikin mutum yana da ƙwari ƙwarai da gaske, yana fita a jikin mutum sai ga ya dawo hayyacinsa, ya dawo cikin lafiya. Kuma yanzu kuma da ya shiga jikin mutum sai ya canja, a ga kamar ba shi ba. To waɗannan wasu alamu ne kaɗan su ma da malamai suke ta bayani a kansu. Akwai aljanin da ake ce da shi khadimul hammam, shi aljani ne, shi kuma gaba ɗaya kawai shi a banɗaki yake. Kisa na yi muku bayani cewa ana ganin cewa ci gaba ne, an gina gida mai tsada, an yi banɗakuna a cikin ɗaki, self-contained. To ya tabbata cewa duk inda gurin kazanta ana fitsari, in ana fitsari ana bayan gida, alƙawari ne akwai aljanu a wurin. Kuma galiban kazaman aljanu, mugayen aljanu su ne suke zama a wurin da ake bayan gida. Shi yasa Annabi ya karantar da mu duk lokacin da zamu shiga banɗaki, to mu rinka ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai khadimul hammam, masharrancin aljani ne shi ma mai zama a banɗaki. Shi kuma zama yake yi, duk lokacin da mutum ya shigo banɗaki bai ambaci Allah ba, kana kwabe al'auraka a gabansa yake yana kallo yana dariya. Aljani yakan iya zuwa ya taɓa maka al'auraka ma, ya maka wasa ma da al'auraka, saboda baka ambaci Allah ba lokacin da ka cire suturarka. Amma in mutum ya yi addu'a nan zai shiga banɗaki, ya cire kayansa zai wanka, to dole aljanin kaucewa yake, ba zai iya kallon tsiraicin shi ba. Ku sani ba daɗi ko da aljani ne a ce yana ganin tsiraicin ka. Allahumma, annabi ya karantar da mu yi addu'ar bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, aljanu maza da aljanu mata. Haka kuma idan mutum ya gama tsuguno ya fito, ana so yayi gufranaka ko yayi alhamdulillahi alladhi afani ko alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. Al-hammam huwa baitu shaytan, haka suke ce, banɗaki wurin shaidanu ne, ku sani, wa maskanu wurin zama ne na shaidanu. Shi yasa ake so kullun zaka shiga banɗaki ka shiga da kabar hagu, tunda akwai shaidanu a ciki. Sannan an so shi yasa aka kafa doka, kada a yi magana a banɗaki, in dai ba larura ba kada mutum ya daga sauti yana magana a cikin banɗaki, kamar wataƙila wani abu zai faru ko ana neman ka ana magana za ka yi ta ga kanan da sauransu, ko kuma yaro ya shiga wani yanayi yana neman taimako. Sannan an hana hatta yin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, da waɗanda suke shiga banɗaki suna kunna kiɗa, mutum ya sa wayarsa a banɗaki yana tsuguno yana kunna kiɗa, wallahi wannan dalili ne na gayyato shaidanu su samu nasarar shiga jikinka. Kuma an ce ma aslan ba a son yawan buɗe al'aura in ba da buƙata ba. Kada mutum ɗan adam ya zama mai yawan buɗe al'aurarsa ko a banɗaki ko wajen banɗaki. Shi yasa shari'a ta ce ko tsuguno mutum zai a fili haka, to kada yana tsaye kamar irin masu tsuguno masu yin bayan gida ko fitsari ko tsuguno akramakumullah. Kaga mutum namiji wanda bai da tsari yana tsaye zai cire wandansa, daga tsaye zai kwabe wandan sai ya tsuguna, wanda yake nesa yana ganin al'aurarsa, wannan haram ba daidai bane. Hatta tsuguno an koya mana ya ake yin tsuguno, mutum in zai tsuguna a fili wuri, to zai tsuguna ne sai ya tsugunan haka, kafin ya karasa tsuguna sai ya cire wandan nasa, ta yanda wanda yake hango shi ba zai ga al'aurarsa ba. To ballantana mace kan dama me ya kaita na wurin taje ta yi tsuguno a waje a fili ana kallo sai ka ce kafira so duka wannan zai taimaka ƴaƴanku da kuke bari tsirara ƴaƴa a bar yaro zikitir yana ta rarrafe ba riga ba wando ƴaƴanku mata kaga yarinya ƴa mace an batta tsirara tana ta mirgine mirgine tana rigingine tana bude kafofinta tsiraicin yarinya yana bayyana wannan kazanta ne wannan rashin kyautawa ne kuma kun bude musu hanyar da shedanu za su iya ratsawa su shiga jikinsu yana da kyau ƴan uwa wato ainihin wato ku yi kokari ku gane daga cikin alamar mutum yana da wannan shedanin a tattare da shi za ku ga yana son shiga ban daki kamar yadda ne magana da kuma zama a cikin ban dakin wannan yana daga cikin alamun ya kamu da wannan aljani kenan khadimul hammam akwai wanda har bacci fa suke yi fa bacci akwai wanda bacci suke yi bacci a ban daki mutum ya bacci a saurara da Allah a saurara kai ku zauna kai ku zauna kowa ya zauna an situ mutum ya shiga ban daki yana bacci wane wane kwan wallahi sai a tona sai a samu gengedi ya kama shi so wannan duk yana cikin alamar kamuwa da irin wannan aljanna da shiga ban daki cikin duhu ana so in dai mutum zai shiga ban daki to ya nemi toci ya haska ya daina shiga cikin duhu ko yaya ne ne a haska wani abu saboda na gaya muku gidansu ne in ka shiga gidan mutum baka yi da gaske ba sai ka je ka tattaka shi daga cikin alamar wannan aljani yana tare da mutum shine baya son ya ji Qur'ani gaba daya da an kunna Qur'ani sai ga hankalinta ya tashi ko hankalin shi ya tashi da kuma jin radadi a gangan jiki musamman gadan baya kullun ciwon baya to wannan duk alama ne na ainihin wato kamuwa da wannan shedani akwai yanda ake magance shi ma karanta ayoyi na ruqiyya da shafa waɗannan mayuka da addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a karanta akwai jinnul maqabir aljannan da su kuma kawai a makabarta suke kamar yadda na muku bayani yana daga cikin aljanu da ake da su aljanun makabartu akwai amirul baiti wanda shi kuma kullun kawai a gida yake aljani ne dan zaman gida kamar ya dan zaman gida shi a gidan mutane yake ya ci abinci tare da su ya sha abinda mutane suke sha a gida ya kwanta a inda mutane suke kwanciya ku yi ta kwana da aljanu ba ku sani ba amirul baiti kenan to shi kuma maganinsa shine yawan yin addu'a a gida yawan kunna qur'ani a gida yawan yin addu'a idan za a kwanta yawan yin addu'a idan za a tashi dan a kubuta daga sharrin ba ni sunan shi irin wannan aljani shi kuma an ce dalilin da yasa yake zama a jikin mutum shine rashin ambaton Allah rashin zikiri sannan kuma mace ta rinka zama cikin tsiraici biduni zikirillah gidanta ne na aure amma tana yawan zama tsiraici sannan kuma aikata alfasha da kaba'iran zunubai da yawan kuka da bakin ciki mutum yana kamuwa da aljani in yana da yawan zubar da hawaye haka kurun da yawan zama cikin damuwa wacce duk iya zaman to rayuwarta tana cikin damuwa to urza ne aljani ya shiga jikin ta je zauna shi yasa ba a so ka rinka zama cikin damuwa kar ka je ka jawo kanka musibar da zaka sha wahala kware da gaske so wadannan su ne misalai kaɗan da nake so na gaya mana ya ku iyayena mata waɗanda muna fama da matsalolin na aljanu da yawa da yawa abu na ƙarshe da zan tsaya a kansu shine abinda malamai suka yi na bayani akan abin da ya shafi sihiri akwai aljanan da ake hada mutum da shi wato ta hanyar wato sihiri to kuma babban abin da yake magance sihiri tsafi kenan shine na farko a karanta yaya ake warware sihirin yaya ake magance shi idan an karanta ko ba a karanta ba aka je wajen malamai suka yi bayani to wannan zai taimaki mutum ya samu waraka da yawan muna rayuwa a cikin sihirin nan an mana tsafi wallahi ba mu sani ba akwai tsafin da za a yi maka shi kadai a sa maka ciwo kai ta fama da shi akwai wanda kuma za a jona maka da aljani ma ku ta fama qur'ani shine babban magani na sihiri wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara الشفاء هنا الشفاء المعنوي شفاء من الشك شفاء من الشرك شفاء من الفسق والفجور akwai kuma ash-shifa'u al-hissi ma'an waraka na gangan jiki da warakar shirka waraka daga shirka waraka daga shakka waraka daga fasikanci waraka daga fajirci duka qur'ani yana magancewa kenan yawan karatun qur'ani Allah zai kubutar da mutum albarkacin qur'anin da yake yawan karantawa yana tilawarsa Allah zai bashi kariya da ba zai yi sha'awar fasikanci ba ba zai yi sha'awar ya saba wa Allah ba albarkacin qur'anin sai qur'ani ya bashi wani kariya na musamman Allah ka samu samu kariya da qur'ani da kuma samun lafiya kana karanta ayoyin nan na samun lafiya Allah yana dada tsare maka lafiyar gangan jikinka ya tabbata kamar yadda yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata mata ana mata magani sai annabi ya ce ba ta da lafiya ne matan sai ya ce alijiha bi kitabillah hadisin ibn hibban ya ce ai da an mata magani da alqur'ani wannan dalili ne na ruqiyya kenan idan mutum yana fama da ciwo bai da lafiya to za a iya masa ruqiyya a masa magani da qur'ani dan annabi ya tarar da ana yi wa wata magani ya ce alijiha ya ga ya mai mata maganin yace ki mata magani da littafin Allah shine a karanta mata alqur'ani ana karanta shi ayi addu'a ana karanta qur'ani a cikin ruwa kenan wannan ya bayyana mana annal qur'an kulluhu shifa alqur'ani gabaɗayan sa magani ne kuma yau da gobe ta tabbatar da haka alqur'ani yana maganin sihiri alqur'ani yana maganin shafan aljani wanda duk yake da sihiri ko yake da shafan aljani ba sai malami ya ma bayani ba kawai rungumi qur'ani ke ta karantawa kana addu'a insha Allah Allah zai maka maganin wannan kamar yadda qur'ani yake maganin hasada dukkan al-amradul udwiyya alqur'ani yana maganin su so wannan yana nuna mana ashe mai ciwon aljan wato yana da kyau ya kulla alaka da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana dangane da ruqiyya kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim wasu mutane suka ce ya rasulullah inna kunna narqi fil jahiliyya tun a lokacin jahiliyya muna yin magani muna ruqiyya sai annabi ya ce aridu alayya ruqakum ku bujiro mun da maganin na ku ruqiyyar da kuke yi yace ma la basa bir ruqiyya ma lam takun shirkan yin ruqiyya yin magani shine ruqiyya babu laifi a iya yi indai babu shirka a ciki kenan daga nan ya kamata mu gane ashe ya halatta ayi ruqiyya da alqur'ani ayi ruqiyya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal adiyatil ma'thura da kuma addu'o'i da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai hatta magani irin na gargajiya din nan duk ya halatta a wannan hadisin da annabi yake cewa la ba'sa bir ruqiyya ma lam takun shirkan ba laifi ai magani indai ba shirka a ciki itatuwa ne wani abu ne na tajriba bincike ya nuna yana yin amfani ba laifi a iya indai babu shirka a ciki to wannan shi kuma dalilin yin shaye-shayen magunguna na gargajiya wanda a musulunci babu dalilin da ya haramta ayi amfani da su a'a sabara ne a'a zogale ne a'a itacin dorawa ne a'a lemon tsami ne a'a wane ne wannan abubuwan da ake amfani da su wani sassake ne indai an yi akan bincike to wannan babu laifi daga cikin sihirran da suke damun mu sihiri da yake damun mu a yau a wannan zamani musamman tsakanin wato iyaye mata akwai sihirin da ake ce da shi sihiru tafriq wato sihiri ne da ake yi ana raba tsakanin mace da mijinta ko a raba tsakanin masoyi da masoyinsa ko tsakanin uba da ya ko da ɗa ko tsakanin amini da amininsa kawai in an ga kuna da haɗin kai sai a je a kulla muku wannan sharri na tsafi na sihiri dan a raba tsakaninku kina zaman lafiya da mai gidanki wallahi tallahi sai dai kiga yana ta fada dake wata mata tace ni kan na kasa gane kan mutumin nan wallahi ni ba wani abu nake masa ba amma yanzu ya tsane ni duk abin da nayi zagi cin mutunci batanci da yakan zo ya zauna mai ta hira da shi mu fadi matsalolin mu na gida amma yanzu minti ɗaya ba ya zama da ni ba ma ma zama inuwa ɗaya da shi yana kawo masa abinci zai ce to je ki sai na neme ki bai da lokacin ta an je an tafka musu sihiri Allah yayi bayani da man wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سنة قويون سحري دا سرنك ربط كان مجي دا ماتا ياكي باي ور الله ما ترأولي كساني چيوا مكي فزي إيا ربا كده مجيكي ki sani cewa makiya kishiya mai kinki da bata son ki za ta bi duk hanyar da za ta bi ta raba ki da mai gidanki koda ku bai da kokobo dan aikin matsafa ne suna raba tsakanin mutun da matarsa wa ma hum bi dharrin bihi min adin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtaraw ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bi anfusihim law kanu ya'lamun manzo Allah yake cewa iblis yana kafa gadansa na mulki akan ruwa sai ya tura randunarsa inna iblisa yadau arshahu ala alma'i thumma yab'asu sarayahu ya kafa ainihin wato gadan mulkin sa akan ruwa ya tura randunarsa wanda yafi kowa karancin matsayi shine mai kaza wanda yafi kowa mafi girman matsayi shine wanda yafi kowa fitina wannan zai zo ya ce to nayi kaza nayi kaza sai shedan ya ce ha ba kai kawai ba naje na sa an yi yaki naje na sa an yi fada naje na sa an yi kaza na sa an yi sata shedan ya ce je kada Allah ba kai aikin kawai ba sai wani ya zo nayi kaza nayi kaza nayi kaza ban baro gidansa ba sai da na sa ya rabu da matarsa sai shedan ya ce matso 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 kai ne babba yau kai ka cinye babban almajirin shedan a rana wanda zai aikin da aka fi so shine wanda ya je shedanin da yaje ya kulla sharri aka kashi aure sai ya ce na'am anta kai ne subhanallah fa yaltazimuhu sai ya lazimce shi menene sihirut tafriq wani sihiri ne da ake yi dan a raba tsakanin ma'aurata guda biyu ko kuma a kulla gaba tsakanin masoya da kiyayya tsakanin abokanai ko wanda suke tarayya kaga uwa ɗaya uba ɗaya amma wallahi ba sa zama inuwa ɗaya an yi musu sihiri an musu sihir tafriq amini da amini ne fa ana zaman zama amma daga baya yanzu sun zo ba sa za sa ga maciji ana raba nau'in sihiri na tafriq zuwa kashi kamar haka ko dai a raba mutum tsakaninsa da uwarsa wallahi har mahaifi yake za a iya raba ki da ita ta hanyar tsafi ko a tafriqu bainar rajul wa abi a raba mutun da shi da ubansa tsakaninsa da ubansa ko a raba mutun tsakaninsa da dan uwansa kaninka yayanka uwa ɗaya uba ɗaya sai a je a kulla sharri a raba ka da shi ku ta fada ko a raba mutun tsakaninsa da abokinsa ko a raba mutun tsakaninsa da abokin kasuwancinsa ko a raba mutun tsakaninsa da matarsa wannan raba mutun tsakani da mata shine akhtaruha shine fi kowanne hadari wanda kuma shine aksaru hantisharan yafi kowanne yaduwa yau mata suna cikin hadari mace tana zaman zaman ta sai ga an raba ta da mijinta ko kwanan nan wata mace ta zo na ce mallam a taimaka min da addu'a ina zaune da mai gida na haka kawai ya sake ni an raba ni da shi yace min nayi hakuri zaman mu ya kare me na maka ba abin da na masa ba hawa ba sauka abun mamaki uwar miji sai ta kashe aure uwar miji za ta iya zuwa ta bi gidan boka ta nemo maganin da za ta kashe auren danta da matar danta saboda ba ta shiri da matar bakin ciki ta ga danta tana bakin cikin ta ga danta yana zaman lafiya da matarsa yau iyaye mata tsofaffi Allah ya sauwake sun zama kishiyoyin matan ƴaƴansu kiga tsohuwa tsofai tsofai tana kishi da matar danta tana fada da matar danta me kunta jawo ta jiki ta taimaka mata to Allah ya sauke ko kuma uba wanda ba a fiye samu galibin uba yana shiga harkar auratayya na ƴaƴansa ba amma wallahi wani uban za ku ganshi abun mamaki za ku ganshi yana shiga cikin hidindimin ƴaƴansa zai yi sababi ma ya kori matar ɗansa ya ce in baka sake ta ba ba ni ba kai mutum yanzu yana kuka ya ce yana son matarsa amma babansa ya ce sai ya rabu da matarsa Allah ya sauke alamun da ake gane sirrul tafriq shine yanzu yanzu kuna zaman mutunci mutum kawai sai ga ya canja maka to wannan alama ce kamar yanzu mata da miji yawan samun sabani in an yi sihirin lokacin farkon fara sihirin to zaka kina yawan samun sabani da mai gidanki bini bini an yi fada bini bini an saba to gaskiya wannan alamu yana nuna cewa nan gaba za ku iya rabuwa fa abu na uku ba a karban uzuri sam da ya miki laifi baka yadda yana da uzuri ba kai ma da ta maka laifi baka yadda tana da uzuri ba ƙarya kike yi mara mutunci kawai ai daman naga kina mun kaza ita ma ta ji haushinsa shi ma ya ji haushinta ƴan ƙananan abubuwan da ba su ba sai a rinka girmama su a rinka sabani kawai zuwa yayi falo fa ya tarar da an ajiye cokali akan center table ya kama zage zage wai dan me za a zo a ajiye cokali a falo an ci abinci ba mai da shi kitchen ba zuwa yayi ban daki ya je ya tarar da moda a bandaki modar da ake amfani da ita kitchen shikenan sai kama zagin ta yana cin mutuncin ta yana hantarar ta mana ƴan kananan abubuwa na sabani wanda ba su kai ya sun kawo ba sai a rinka fada akan su duk lokacin da kika ga ana kai ki raban sulhu ko ana kai ka raba sulhu tsakanin ma'aurata guda biyu dan abin da bai kai ya kawo ba ya jawo ai saki ko ya jawo ana hawa sama a rikito to ku yi bincike ba mamaki akwai sihiri da tsafi a cikin al'amarin wasu sun jefa musu hannu kenan mutum yana zaune da abokin zamansa zai rinka ganin sa da wata makama mara kyau mata kawai da ta ga mijinta ya dawo sai ta ganshi kamar dodo duk kulliyar da adan da yi wallahi ta ganshi kamar dodo ko kuma yana dawowa gida sai ga banki ya fadi da kinjiya hon din mota ya dawo ras sai ga banki ya fadi kin fi jin daɗi idan baya gidan shi ma alama ne na wannan sihiri akwai shi ko tsoransa tsoro a sa maka tsoron mai gidanka tsoro da ya kusance ka sai ka rinka jin tsoransa firgici a dole kawai kake kyale shi yana kusantaka shi ma duk alama sun kuma duk abin da mutum yayi in dai an yi maka sihiri a raba ka da wani abu da wani to duk abin da wannan nan yayi a matsayin ba daidai kake ganin sa ba ko Qur'ani yake karantawa sai kiga cewa aikin banza yake ba dan Allah yake ba ai kaza ne ba ma'ana wanda aka hada shi sihiri da wani to baya iya karban wani aiki na kwarai da dan uwansa yayi sai ya ganshi mummunan aiki ne duk wannan alamu ne waɗanda subhanallah wato akwai su Imam Ibn Kathir yayi magana cikin tafsirin sa yace wa sababut tafriqi bayna az-zawjayn bis-sihri yace ma yukhayyilu إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أبن دعك ساوى ومتن يجي أرانسا دياغا متن دياغا دموان سيئي رنك غنسا ممونان كالو كوكما واتو نبيئة سيئي قبل تيما سبا سبحان الله تو يا يسير التفريق يكي فاروا ورنبوكا أكي تفيا متن سيئي كاما أنا يجي وجنبوكا سيئي تيدا الله ني أبن نكي سوء من أيكي araba wance da wani kina zaune dan zaman auren ki na mutunci wallahi kina murna kin dan aure dan mijinki kuna zaman lafiya da rufin asiri wata tana nan tana bin gidan boka idan ta raba ku ta kore ki a wajensa ta zo ta aure shi yanzu wani dan uwa yake gaya mun yake cewa ai malam wallahi yanzu yau saboda lalacewa da mutane suka yi ta kai ga in mace ta ga wani ta kafa masa kafan duka ta ce sai ta aure shi wallahi sai ta aure shi in ba sa kai ba saboda me ko kana so ko baka so sai ta aure ka wannan an yi akan wani yace malam wallahi wata yarinya ta makale mun tace muna magana da ita kawai ta zo ta makale mun tace fa sai fa ta aure ni yace wallahi ni ba ni da niyyar aure kuma ni baki mun ba ma da aure tace wallahi sai na aure ka yace to tace wallahi wallahi sai na aure ka kuma ni ma takkaci yace to na ga yadda za a yi in takaice muku zan ce wallahi sai ga ta tsundum a ɗakin sa ya aure ta tuntuna wani akwai wani da ya gaya mun wata rana mun je wani dauran aure yace daga zuwa dauran aure kawai ya raka abokin ango ne ya je ya kai shi gidan surukai ya raka shi kurin wata yarinya sai ta ganshi tana ganin su sai ta ce ai ta samu miji sai ya ce me tace na samu miji yace wace irin magana ce wannan tace wallahi da gaske nake yi kawar amarya ce sai ya ce to ni kin gani nan ni ba neman aure ne kawo ni garin nan ba abokina na rako ya aure ta ce to dai ka samu mata ya ce to na ga yadda za a yi kina gari kaza ni ina gari kaza ita ma ta ce wallahi tallahi sai na aure ka kin san ya aka yi ta hanyar wato wannan abokin nasa da ya je ya raka shi an kawo musu abinci nan ta je ta ɗebo wani barbaɗe ta barbaɗa mai bai sani ba goganka yana ta ɗiban loma yana ta hadiya ashe an barbaɗe abincin bai sani ba tsafi sihiri da ruwan sha sai a maka a zuba maka ka shanye shi wata rana ya dawo ya rako abokin sai gashi dama makota ce wai sai gashi yarinyar ta sake dawowa ya ce ka wannan akwai jarababbiya ashe sai da ta san yadda za ta yi ta nemi izini a gidan abincin da za a kawo wa shi wannan mijin da abokinsa ta ce ita za ta kai kuma da mun ta shiryo hakan ta zo ta hanyar barbaɗe ta barbaɗe shi in gaya muku mutumin nan ta zo ya ƙi kulata ta zo ya ƙi kulata tana dariya tana cewa ni dai matar ka ce sai gashi da kansa yake buga mota ya je garin su tafiya fa ta awanni ya je ya zauna ya hira kuma sai da ta zama matarsa kuma ta aure shi to wani lokacin tafriq din yakan zama mahabba an yi kokarin a raba sai kuma a kulla kamar yadda yake akwai sirrul mahabba a sa ka kaso abu dole baka son sa kaji kana son sa wallahi mace ce baka son ta baka yin ta sai aje ayi aiki a kanka a sa ka dole sai ka so ta da kanka zaka neme ta ko wacce kake tare da ita matar ka ne kana ganin lamba ɗayan ka ce ta gaban goshi wallahi tallahi malam sai ka zo ka rabu da ita kai da kanka zaka fatattake ta kace ta bar gidan to Allah ya sauke to abinda ake nufi ake yi ya wannan ana amfani da gashin mutum matsafin shi bokan sai ya ce ka kawo gashin wannan mutumin ko kuma ka kawo sunan uwarsa duk inda ka je gurin boka ya ce a bada kun ji aka ce a bada sunan uwar mutumin ko uwarta to za a yi sihiri ne za a raba ta da wani nata ko kuma wani kamar misalin kasar takalmi ko na makamancin wannan ko kuma rigar mutum sai a yanke wani abu a ji a kulla da shi ko miyau yawu da ya tofar sai a ji a ɗebe yawun sai a kulla tsafi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya sauke sai mutum ya zo ya wayi gari ya tarar da gaba da kiyayya ta shiga tsakaninsa da wani dare daya wato kamar an ga annabi da kafiri to wannan yana faruwa yau shine bala'in da yake faruwa an raba mata da mijinta an raba miji da matarsa an raba amini da amininsa an raba waye da waye aikin kenan yau abinda mutane suke ta yi kenan na neman su bi samu biyan bukatar su Allah ya sauke iyayena mata wannan shine karshen darasin da zamu yi a yau da zamu cika ce dangane da bayani akan aljannu da tsafe-tsafe kuma kamar yadda na gaya muku ana warware sihiri da ainihin samun ganyen magarya guda bakwai a nika a turmi na karfe ko kuma turmi ko irin dutsen nika na kasa na dutse sai a nika ganyen magarya guda bakwai sai a zuba a cikin ruwa sai a karanta alif lam mim zuwa muflihun a karanta ayatul kursi a karanta wattaba umma tatul shayatin ala mulki sulaiman a karanta amanar rasul azo a karanta wasu ayoyi na ibtalus sihir wa auhayna ila musa nalqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu sagirin. Ana karanta qala musa ataquluna lihaqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun. Ana karanta farkon wasafati. Ana karanta qul ya ayyuhal kafiruna. Ana karanta qul huwallahu qafa uku falaqi linasi qafa uku. A karanta fatiha a cikin wannan ruwa mai magariya, sai a rinka wanke jiki da shi ba a ban daki ba, kuma ana sha ana shafawa akai, insha Allah ta'ala duk sihirin da aka yi zai samu waraka. Waɗannan ayoyin gaba ɗaya na haɗe muku su a cikin takaddar nan da na kawo muku, wanda takaddar tana nan, wanda ba su yi photocopy ba sai su yi photocopy. Sannan akwai wasu addu'o'i ma da muke na al-qunut, wasu ƴan uwa suna nema al-qunut da ake a sallar tahajjudi, su ma ga sanan na bugo muku su addu'o'in gaba ɗaya iya wadda zan iya tunowa a cikin shafi goma du'aul qunut. So gashi nan ya zo, gashi nan yana wajen Abdu, ko da bayan an rufe karatu ne wacce take so. Akwai addu'o'i guda 34 kala guda 34, sai mutum ya dauka ya rinka karantarwa, yana karantawa ko a sallah din ko kuma yana karantawa a zoni, suna da amfani kwarai da gaske. Anan zamu da sa'a insha Allah, abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.